daga nan birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com masu raro assalamu alaikum yanzu ma dai sarfil hashin gumin ne daga nan birnin Washington DC tare da Alheri Grace Abdul da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin kamar yadda aka saba a kowane daren asabar Jummai Alza ta gabatar da shirin tsintsiya madaurin ki daya daga bisani kuma Ibrahim Ka Almasi garbe ka mana shirin jawabai daga dattawa haka kuma albarkacin watan Ramadan zamu ji tasirin azumi akan matasa amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu an rantsar da shugaban kasar Misira Abdel Fattah El-Sisi domin wa'adin mulki na biyu yau asabar gaban majalisar dokokin kasar inda ya shaida musu cewa yana daukar kansa matsayin shugaban kasar dukkan al'umman kasar da waɗanda suka goyi bayan sa da ma waɗanda basu goyi bayan sa ba
wal an wa i'mala li nass al madda 104
kakakin majalisar dokoki Ali Abdel Al ya gabatar da shugaba Sisi ga ƴan majalisa ya shaida musu cewa ya ayyana shi a hukumance a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar cikin watan Afrilu da hukumar zaben kasar ta aiwatar Sisi ya lashe kashi 90 cikin 100 na kuri'un da aka kada a zaben da aka kara tsakanin sa da wani mai ilimin zane-zanen gidaje wanda ba sananne ba da ya shiga takara dab da zaben yan takara da dama fitattu ko dai sun janye ko kuma aka dakatar da su bisa hujjar cewa ba su cancanci tsayawa takara ba
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري.
بين أوكر رنس وسيسي يا بين التشيوا زي أي كي تقرو دومين جن كسا. دشاة مكومة دزات تيم وبورن الأمة نظام كسا دتشي جبا. دكما كابا فانديشن نأنتي. دديمقراطية. دمايدو دكسا مصر بس تربا دكيما كسا شن دنيا. أبين دبي جري وكسا سبيل للكيتن تكينجدا. يا كوما جد التشيوا الأمة كسا مصر. Za su hada hannu wajen yakar ayyukan ta'addanci har sai sun shawo kan wannan matsala baki daya. An rantsar da shugaban jam'iyyar 'yan gurguzu Pedro Sanchez yau Asabar a matsayin sabon Prime Minister kasar Spain bayan da majalisar dokokin kasar ta kada kuri'ar nuna rashin goyon bayan Prime Minister Mariano Rajoy jiya Juma'a. Sarkin Spain Philippe na shida shine ya rantsar da sabon Prime Minister a wani biki da aka yi a fadar sa dake Zarzuela kusa da Madrid. Sanchez ya samu nasara ne bayan kada kuri'a kan kudirin da aka gabatar na nuna rashin goyon bayan Prime Minister inda 'yan majalisa 180 suka goyi bayan kudirin yayin da 169 kuma suka nuna rashin goyon baya. Dan majalisa guda kuma bai kada kuri'a ba a majalisar wakilai mai kujeru 350. Wannan ne karan farko da majalisar dokoki ta sauke shugaba a kasar Spain tunda aka kafa mulkin demokradiya shekaru 40 da suka shige. An kada kuri'ar nuna rashin goyon bayan Rajoy ne bayan shekaru 6 da hawan sa karaga mulki sakamakon laifin cin hanci da rashawa da ya shafi waɗansu tsofaffin membobin jam'iyyar sa. Sanchez shugaban jam'iyyar Workers ta 'yan gurguzu ya zama Prime Minister Spain na 7 tunda kasar ta koma mulkin demokradiya cikin shekara ta 1970 bayan mulkin kama kariya na Francisco Franco. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya kushe wa girke sojoji da China ta yi a tsibirin da ke tekun da ake takaddama a kai. Inda ya ce an tura makamai a yankin ne da nufin yi wa makwabtan Beijing barazana da kuma tirsasa musu. Ya bayyana haka ne a jawabin da ya gabata a taron harkokin tsaro na kasashen Asia da ake gudanarwa shekara-shekara da ake kira Shangri-La Dialogue ko kuma SLD a takaice. A jawabinsa, Martins ya zayyana tsarin Amurka da ke neman ganin an sami zaman lafiya da walwala a yankin Pacific. Ya ce tsarin China a tekun kudancin kasar ya saba wa tsarin da muke goyon baya na yin gaskiya yana kuma kawo tababa akan ainihin burin China. Babban jami'in na ma'aikatar tsaro ta Pentagon ya ambaci tura makamai masu linzami da ke kange jiragen ruwa da nahar-haren da ake kaiwa ta sama da na'urorin dode kayayyakin aiki da wuta da kuma girke jirgin yaki a tsibirin da ke mashigin tekun Vietnam. Ko da yake hankalin galibin kasashen duniya na karkata ne akan Koriya ta Arewa da kuma Amurka akan ganawarsu, taron na bana ya maida hankali kan makomar yankin da yadda za a tinkari shishigin da China ke ƙara yi. Daga ƙarshe za a ci gaba da ganawar da aka shirya yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un ranar 12 ga watan Yuni a Singapore. Shugaban Amurka ne ya bayyana haka jiya a fada White House bayan ya karbi wasiƙa daga Kim da wani babban jami'i mai shiga tsakani kan batun makaman nukiliya na ƙasar Koriya ta Arewa ya miƙa masa hannu da hannu. Bayan ganawar ta ba sabon ba da tsohon jami'in ma'aikatar leƙen asirin Koriya ta Arewa a fada shugaban ƙasa ta White House, shugaba Trump ya sanar da sake komawa kan shirin taron ƙolin da shugaba Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Koriya ta Arewa tana neman dama a fannin harkokin tattalin arziki da kuma sassaucin takunkumin da aka kakaba mata da suka durkusa da kasar.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC. Madalla, to masu sauraron mu yanzu zamu kuma gefin baiwa Jummai Alfili don ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Tsintsiya
madaurinki daya.
Masu sauraron tsintsiya madaurinki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau ma za mu ci gaba da gabatar muku da ra'ayin matasa akan yadda su suke ganin za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. A wannan karin za ku ji ra'ayin matasa daga yankin Kaduna, birnin Gwamna. Kuma wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara shi ya samu mana waɗannan ra'ayi kamar haka.
Sunana Muhammadu Aminu, wannan azumi da yake ya zo mana cikin kwanciyar hankali, masha Allah. A gaskiya ba mu tsagar da tashin hankali, wanda ke da tashin hankali wanda bai da sana'a yana zaman banza shi ne dan kashe wando ko da yaushe hankalin shi a tashe. Abinda za mu yi shi ne sai mu jawo su su koyi sana'a ko da yaushe, amma zaman banza ba ya da kyau. Su ke yin shaye-shaye su riƙa kashe-kashe wanda bai dace ba, amma gada sana'a za ka tsaya karfa mu kanka asiri a kulle yau. To sakona da dan Allah dan Annabi san manzon Allah, matasa a dage a koyi sana'a ko da yaushe. An aka rike sana'an nan komai zai zama ya normal, amma ba rike sana'an nan ba akwai matsala.
Asun Amina Abdullahi Hirgacikun. Ya mu dai alhamdulillah, saboda mu muna da sana'an da muke yi, in mun fito ba ruwanmu da wani jekanan jekanan. Abinda za a samu zaman lafiya, kowane matashi ya samu aikin yi. Idan matashi yana da sana'an da zai yi, to ba ruwan shi da hange-hange wani, alhamdulillah za a zauna lafiya. In dai zuciyar mutum bata mutu ba, kuma ya sai yana da aikin yi ko mun kankantar sa. In dai har zai fito ya nemi gumin sa ya nemi wahalar sa, to ko bai je wani wuri ba, in ya zauna nan wannan ya ta ishe shi ko ina ma ba zai je ba, sai ma wani ya zo ya ƙara da shi. Shawaran da zan ba ƴan uwana matasa, su tashi su nema. Idan suka tashi suka nema, ba su samu wani ido ba ko kuɗin wani kona ba, to alhamdulillah za a samu zaman lafiya.
To sunana dai Al-Mustafa Bashir. To mu dai matasa ne masu jini a jika, saboda haka a kullum shi sa muke tashi mu nema, domin ba mu zauna akan wani ba ya zo ya ba mu, domin har ya mana wulakanci.
Sana'a me kace?
Baka ne zane ni, ba za a yi tashin hankali ba, saboda kowa daga safe ya yi ana tashi domin a je a nema. To idan ko aka ce maka ba sana'an nan, shikenan tashin hankali da wasu abubuwan daban gan siyasa duk matasa za su iya tashi su yi. Amma yanzu saboda mu muna da aiki, kuma in Allah da muna so gwamnati ta taso domin ta taimaka mana domin mu ci gaba da sana'an nan namu. Matasa da 'yan uwan muna ba su shawara akan cewan a dage don Allah kan zuciyarmu ta mutu akan zuwa wajen wani ɗan siyasa sai ya ba mu taso mu nima sana'a domin mu matasa mu ne manyan gobe.
Da farko suna na Isa, ina so in ja hankalin ƴan uwana matasa akan su daina shan kwaya ko wani abu don su je su biyowa ƴan siyasa, su je su kashe wani ko kuma su ciwa manufansu dai haka. Ina so su zo su daina irin wancan abubuwan don su samu sana'an yi, su daina bin ƴan siyasa ko wani abu da haka, a ba su kuɗi ko a ba su kwaya su je su kashe wani ko su yi wa wani aiki ba daidai ba. Don Allah su dawo su yi sana'an yi, su samu sana'a ya zai fiye musu ta bakin su je su bi ƴan bangan siyasa. Gaskiya ina ga dai kan tashe-tashen hankulan nan zai ragu, ko za a yi ma dai zai ragu. Don ba ka bar wajen sana'an ka ba, ka tashi ka bi wani ɗan siyasa ko kuma ka je ka yi wa wani, ka je ka ji wa ciwo a wani, ka ga ba zai yi ba. Don kana wajen sana'an ka ba ka bar wajen sana'an ka ba.
Assalamu alaikum, sunana Basira Tukun. Babbar hanyar da za mu bi mu samu zaman lafiya, mu yi haƙuri da juna, manyanmu su ma su riƙa yi mana adalci, saboda abubuwan da yake faruwa a yau muna ganin abubuwan da suke shiga harkar girma, mu kuma ana barin mu a cikin ƙasƙanci. To gaskiya wannan al'amarin shi yake sa zuciyar wanda bai da haƙuri ta riƙa tunzura, saboda a yau talauci shi yake sa yaran mu shaye-shaye, talauci shi yake sa ƴaƴan mu zina, talauci shi yake sa ma yaran mu rashin karatu. Duk da suna da arzikin su, ba abin da zai sa ka tunanin wani al'amari na daban, balle har ka je kana kawo ma zuciyarka wani al'amari da ba daidai ba. In muka yi haƙuri da junanmu, duk ba wani abu bane a ciki. Kuma dai a yanzu kamata manyan mu su riƙa yi mana adalci akan abin da suke riƙewa a hannayensu, su dan riƙa taimakon mu da shi.
To sunana Abdulkarim Abubakar Maudi. To gudunmuwar da zamu bada abu ɗaya ne, baya wuce a ce sana'a, sana'an ma ya zamana ka ɗauke da muhimmanci fiye da shekarun baya. Don yanzu ana cikin wani yanayi wanda kowa ya san rayuwa ta canza, samun da ba ɗaya yake da na yanzu ba. Gaskiya ina ganin inda sana'a ba tashi hankali ko ya yake, musamman kuma ka cire ra'ayinka ga abun wani, abun wani zaka ga ba shi bane damuwanka, damuwan kawai sana'anka.
Sunana Musa Salisu. Amma gudunmuwan da zamu bayar da gwamnati ne ta ki bamu gudunmuwa, balle mu ma mu bada gudunmuwa. Ai sana'o'i ba ni a guri na, sana'o'i ba shi bane abubuwan da matasa suke bukata yanzu. Idan ka duba yanzu kashi 100 zuwa cikin 100 na matasan Najeriya, 75 a cikin kashin nan suna karatu. Amma in baka da kowa dan kai karatu kai aikin banza, zaka ci gaba da zama a haka kawai. Sannan kuma ilimi shine yake gyara al'umma fiye da komai. In baka da ilimi babu yadda za a yi ka zama wani a rayuwa, ba yadda za a yi ka gane cewa wannan daidai ne da wannan ba daidai bane. To koma bayan da aka samu, an samu ne saboda karancin ilimi. Duka suna nan tare. In ka gama karatu yanzu kana neman makarantan, yanzu ka gama secondary school kana neman makarantan gaba da secondary, ka ci waye, ka ci jam, ka ci posyomi. In baka da mai tsaya ma ka je jami'a ba za ka je ba. Sannan ka samu ka je jami'an ka wuce, in babanka ba wani bane, baka da wanda zai tsaya maka ka samu aiki ba za ka samu ba. Ka ako babu zaman lafiya, kai karatu babu aiki ba zaman lafiya, ba kai karatu ba babu aiki, babu ilimi ba zaman lafiya.
Sunana Bello Umar. Gudunmuwa da za mu bayar, kamar yanzu mu da muka gama secondary school, muna so gwamnati ta taimaka mana, ta ba mu kuɗi inda ba mu da iyaye, inda mu samu mu ci mu ma mu je makarantan gaba, ko za mu taimaka ma iyayenmu. Wanda ke taimaka mun ma Allah ya riga ɗauran shi. Ga nan yanzu na samu na shiga wurin kafinta haka, ina so in samu ni ma iya in tafi makarantan gaba. Ina nan da rafin gwuza ne, aka dawo da ni nan wajen saboda yanayin wajen, in da ba aka sun yawa a wajen, na ma su ma in shiga daga cikinsu. Allah ya yi koyi, Allah ya ba mu abinda ta ga abinda da nake yi koyi, ta dawo da ni nan.
Sunana Halima Rabiu. Ta hanyar samun adalci ga shugabanninmu, baya ga shugabanninmu da mu al'umma, mu ma a tsakaninmu mu ringa wa junayenmu adalci. Saboda in dai manyan shugabanni za su sata kuɗi don yin amfani da shi don gina iyalansu da sasun manya-manyan makarantu, su kuma 'ya'yan talakawa ta gwamnatin ma sai a hankali dai da ake zuwa malamin ba ya isa su kai ba, balantana ma a samu koyarwan yadda ya kamata. Sa'annan kuma yaro ya girma ya taso ba galihu, hanyar neman kuɗi ba wani sana'a, suna ganin ƴaƴan masu kuɗi a wuce da su a mota, su ma suna hangen su samu wannan kuɗin. To ƴan siyasa sukan yi amfani da matasa domin su tada hankula a dan siyo musu kayan shaye-shaye da maye don su bige kasalce ba sa ganin kowa da kima. To ya kamata dan Allah a dinga tausayawa talakawa, ana tallafa musu wajen karatunsu da samun sana'o'i, a dan bude dan abubuwan koyan kasuwanci, koyan sana'a. Duk da haka mutum da ya a nuna mishi da ya lemi nashi ya fi idan mutum yana da abin yi bayan da za a yi je tashin hankali. Wassalamu alaikum.
Haka ne, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Alice a madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikira ke cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba.
Ina lantarki titi duk babu na kirki, babu da aiki kullum sai neman aiki. Haba
zan muku pampo, zan muku pampo nono
na lai,
zan muku pampo, zan muku pampo fara na lai. Su cuce mu sun mai da mun zama dolo
dolo,
bamu da komai mu da iyaye sai dai kallo
kallo,
ƴaƴayensu sun gan mu sai dai gwalo.
Why
we go die, not so we just they die. Bamai, do mo do bamai.
A gaye da Jummai. To shirin tsintsiya madaurin kida yake nan aka saurara. Yanzu ga Ibrahim Ka Almasi Garba da shirin jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum mai saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Kamar kullum ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya sanya hannu kan dokar ba matasa da kuruciya damar tsayawa takarar siyasa, yayin da babbar kotun tarayya ta tura tsohon gwamnan Taraba Jolin Nyami gidan yari ya share shekaru 14. Haka nan an gurbanar da tsohon gwamnan Kaduna Ramalan Yero gaban kotu da ajiye shi gabanin Duba Beli 6 ga watan nan. Sabuwar demokuraɗiyyar Najeriya ta cika shekaru 19. Dan gwagwarmaya Imran Wadanas ya ce akwai nasara da aka san hakan.
Ka iske duk an waye gari an tara ayyuka waɗanda ba ida saba da yawa. Waccan gwamnatin ta barnata, wannan ta barnata, waccan ta barnata.
Dino Milay ya yi yunkurin soya sheka zuwa PDP, inda majalisar wakilai kuma Adams Jagaba ya yi gaba zuwa PDP daga APC. Gombe kuma ruwan sama ya yi sanadiyar mutuwar mutane da rushe gidaje, inda Allah ya yi wa hafizin Alkur'ani Muhammad Bello Musa rasuwa. Sanadiyar ɗauke shi da ruwa ya yi cikin mota kirar Honda Civic daga unguwar Jika da Fari zuwa Kumbiya-Kumbiya. Yola kuma ana juyayen rasuwar shahararren ɗan jarida Abdullahi Nosuet. Nasura da Maili kayan madar Amurka daga Abuja, Najeriya.
The Voice of America.
Haka dai, kuyin za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba sarkin Tangale, wato mai Tangale Abdu Buba, da malama Lumna Muktar daga Kano. Ga mai martaba mai Tangale.
Zamantakewa mu wanda dama tuntunin muke da shi a arewa har yayin barbin kudu, kuma yana tafiya wasu dalilai wanda ya kamata mu yi tunani a kai. Saboda haka ne ina kira mu fi ƙarfin zuciyarmu, karkace don wane ya ɓata shi kenan sai mu ci gaba da ɓatawa. Babu mu haƙura, domin ƙasar nan babu wanda zai ce wani ya bar ƙasar nan. Mu 'yan arewa dole ne mu zauna tare, mu kuma dawo 'yan'uwanmu na kudancin Najeriya nan duka su dawo su sarrafa kasuwanci, Najeriya ta samu cigaba. Saboda me? Saboda yanzu yadda abubuwa suka tabarbare a ƙasar nan, idan mun bari mun zuba ido muna kallon abu yana ta kan ɓaci, domin idan abu din ta ɓaci ƙasar gaba ɗaya ta ɓaci. Ni ina so mu gane mu arewa Najeriya da kake ji bacin ta a arewa shine bacin Najeriya. Saboda haka mu dawo hankalin mu, ko me muke ji mu especially mu a arewa mu hankuri. Mun hankuri mu bar fadi cewa wannan daga wuri kaza, mu bar fadi cewa wannan daga wuri kaza. Idan wanda abinda in ya kama na gaskiya ne a fadi gaskiya, mai alfarma sarkin musulmi ya ce mu fito mu fadi gaskiya, mu kawo abubuwan da za ta kawo mana haɗin kanmu a ƙasar nan. Kar mu yadda mun son zuciya, kar mu yadda mun son zuciya. Wannan abu za mu fara tun daga gida ne har mu dawo ga local government, mu dawo ga state, mu dawo ga arewa, mu dawo ga ƙasarmu Najeriya gaba ɗaya. Duk abin da ka gani ba zai kawo mana zaman lafiya ba, a guje shi. Abin da ka sani ba zai kawo zaman lafiya ba, a guje shi. Yanzu muka je muka yi magana mu kawo mu kowa ya koma, mu falka. Duk ƙasarmu ta koma ba, musamman mu a arewa, gaskiya nake faɗi, ƙasarmu ta koma ba. Ba yadda kamar yadda da iyayenmu da suka gabata suka bar mana ba. Saboda haka idan muna son ƙasar nan ta dawo, mu rungumi juna, mu bar bambanci ta fuskan addini, mu bar bambanci ta fuskan kabilanci, mu bar bambanci ta fuskan son zuciya, cewa wannan abu ba ni ne ba, ba zai ba, babu. Saboda haka ni ina kira da babban murya mu dawo mu riki ƙasar nan. Mu yi addu'a, Ubangiji Allah ya nuna mana inda muka kasa, mu doki Allah ya yafe mana, mu ci gaba da ruguman juna, mu yi abin da zai kawo mana cin gaba a ƙasar nan. Idan ba haka ba, ya'yanmu, jikokinmu za su zo tambaye mu, su waye ne a wayannan lokuta? Wannan abu ta tabarbare haka. Me ya sa ba su dawo ga hankalinsu sun gyara ba? Saboda haka ne ina kira mu fi ƙarfin zuciyarmu. Karkace don wane ya ɓata shi kenan sai mu ci gaba da ɓatawa. Mu haƙura, mu jawo juna, mu haɗu, mu ba da hankuri a inda za mu ba da hankuri. Idan ba mu yi haka ba, abin ba zai yi kyau ba. Ba za mu bari abu yana ɓaci muna gani ba.
Ita kuwa Malama Lubna Mukhtar cewa ta yi.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da wannan lokaci. Sunana Lubna binti Mukhtar, wacce take a Hotoro makaranta a Saida Khadija Tahfizul Qur'an. Ina kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya, musamman Najeriya ta Arewa, akan yawan rikice-rikice da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya da yake faruwa a wannan ƙasa ta mu. Da kakanninmu da kuma iyayenmu suna zaune lafiya a cikin ƙasa guda ɗaya, da shugabanninmu na baya da suka shuɗe sun riki kowa daidai. Ɗan wannan ƙabila na iya zama a cikin wancan siyasa, ɗan wancan ma na iya zama. Haka nan manoma da makiyaya mun san cewa ɗan juma ne da ɗan jummai, kuma wannan sai da wannan zai ciyar da dabbobinsa, ko kuma shi ma wannan sai da wannan abin da ya noma zai ci gaba. Kowa dai ya dogara da kowa. To amma sakamakon siyasa shi ma da ya shigo ciki, sai ya kasance su manoma ko 'yan wata ƙabila ne suna hamayya da makiyaya, wanda akasarin makiyaya Fulani ne. Sai wannan kiyayya da gaba ta shiga, kuma jagorori suna kallo burtalolin da makiyaya ke siyo, da kuma gurin da manoma su ma suke nomansu, kowa yana shiga hurumin ɗan'uwansa, wanda wannan yake haifar da fitina da gagarumin tashin hankali da kashe-kashen juna da ta'annati da rasa dukiyoyin al'umma, wanda har yanzu shekara sama da 20 ana samun rikicin makiyaya da manoma. Uwa uba zamantakewar al'umma sai kaga fada da yanke-yanke, wanda wannan yanke-yanke ya kawo har ga ƙananan yara yanzu, har in ta kama wani lokaci ma sai kai ne za ka samar da kayan maye ga ɗan uwanan naka, ko kuma 'ya'yan 'yan uwanka da na al'umma da suke zaune tare, wanda duk wannan ya saba wa tarbiyya irin ta iyayenmu a da. Za ka ga mutum ɗaya ya ɗauki nauyin 'ya'yan al'ummar unguwarsu, abin da suka rasa na makaranta zai samar da shi. Wannan shi muka rasa a wannan ƙasa ta mu Najeriya ta Arewa, wanda komai yake da taɓarɓarewa. Mu komo baya ga tarbiyyar kawunanmu da ta 'ya'yanmu, alhakin da aka ɗora mana na ayyuka, mu yi ƙoƙari mu sauke, kuma game da Allah lafiya. Allah ya bamu alkhairi, ya bamu dacewa, ya bamu zama lafiya, ya sa mu fahimci kurakuranmu, ya bamu ikon yaya. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa
barakatuh.
Kona muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
A gaida Ibrahim, to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka anan birnin Washington DC. Menene tasirin watan azumi akan matasa?
Sunana Al-Mustafa Maidala. Abinda an muhimmancin azumi a abubuwa kamar guda biyu ko heda haka a takaice, na farko daga cikin su azumi na koyar sheka in kana da wadata ka tuna akwai waɗanda ba su da wadata saboda yinin da kakai da yunwa, saboda haka wannan babban muhimmanci na masu arziki shi zan suna bada taimako ko bayan azumi ga waɗanda ba su da galiyo.
Aisha Muhammad Dangoko. Azumi yana da muhimmanci sosai saboda lokacin azumi zaka ga in kamar misali in an ce a karanta alfu lada daya za a iya baka lada goma koke. Allah yana saukar da abubuwa da yawa ga azumi. Lokacin azumi ana ƙara abubuwan lada suna ƙara yawaita, sannan kuma Allah yana gafarta ma bayi waɗanda ya so, sannan in ma kana cikin ƴan wuta Allah na iya mai da kai cikin aljanna da dai abubuwa dai masu yawa.
Masha Allah, sunana Mahmudu Muktar Dangote. Alhamdulillah, muhimmancin azumi dai azumi ya zama wajibi a kaina mazai na musulmi, saboda ina ɗaya daga cikin shugabannin musulunci. Allah ya wajabta mana azumi, dole ne akan musulmi. Yake na biyu kuma Allah subhanahu wataala shi kadai yake biya wa yake bani ladan azumi, shi ke sani azumi. Muhimmancin azumi kuma a gare ni a gaskiya tsakani da Allah yakan ƙara min lafiya da shekara duk sai a kan azumi zo nakan samu da ƙaruwar lafiya, nakan rage yankin abubuwan da ba su kamata ba, maganganun da ba su dace ba, da kuma zuwa wurin da ba su dace ba. Alhamdulillah.
Sunana Honorable Dan Shugaba Turare. To alhamdulillah, watan azumi dai wata na mai albarka cikin wata 12, Allah ya zabe shi wata na rahama, na jinkai, na ɗaya wata bayi daga wata zuwa aljanna. Wata na mai muhimmanci he da duwai aka so, saboda haka ina bada shawara ga musulmi mu jajirce game da ibada musamman wanga lokaci. Kai abu guda za a linka maso 10, idan kai 10 za a linka maso 100, idan kai za a linka maso 100.
To Allah ya sa mu dace. Da wannan ne muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
An rantsa da shugaban ƙasar Misira Abdel Fattah El-Sisi domin wa'adin mulki na biyu yau Asabar gaban majalisar dokokin ƙasar, inda ya shaida musu cewa yana ɗaukar kansa matsayin shugaban ƙasar dukkan al'ummar ƙasar, da waɗanda suka goyi bayansa da ma waɗanda ba su goyi bayansa ba. Bayan ɗaukar rantsuwa, Sisi ya bayyana cewa zai yi aiki tukuru domin gina ƙasa da shata makomar da za ta cimma burin al'ummar na zama ƙasar da ta ci gaba, da kuma kafa foundation na 'yanci da demokuraɗiyya da maido da ƙasar Misira bisa turba da kima a ƙasashen duniya, abin da ya bijire wa ƙasar sabili da rikicin cikin gida. Ya kuma jaddada cewa al'ummar ƙasar Misira za su haɗa hannu wajen yaƙar ayyukan ta'addanci har sai sun shawo kan wannan matsala baki ɗaya. An rantsar da shugaban jam'iyyar 'yan gurguzu Pedro Sanchez yau Asabar a matsayin sabon Prime Minister ƙasar Spain, bayan da majalisar dokokin ƙasar ta kada kuri'ar nuna rashin goyon bayan Prime Minister Mariano Rajoy jiya Juma'a. Sarkin Spain Filipe na 6 shine ya rantsar da sabon Prime Minister a wani biki da aka yi a fadarsa da ke Zarzuela kusa da Madrid. Sanchez ya samu nasara ne bayan kada kuri'a kan kudirin da aka gabatar na nuna rashin goyon bayan Prime Minister, inda 'yan majalisa 180 suka goyi bayan kudirin, yayin da 169 kuma suka nuna rashin goyon baya.
Masu sauraronmu da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu da ta yi gabatar da shirin, da kuma Salamun Abu wanda ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau, ni Sarfil Hashin Guman nake cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.